Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masaurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar 24 ga watan Yuli na shekarar 2017. Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Jiya Lahadi an ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a hoto kuma yana murmushi karo na farko tun bayan da ya bar Abuja kwanaki 78 da suka gabata zuwa jinya a Burtaniya. Wani harin kunar bakin wake da ƴan taliban suka kai da mota yayi sanadin mutuwar mutane akalla 35 a Kabul babban birnin kasar ta Afghanistan. Jared Kushner wanda suruki ne ga shugaban Amurka Donald Trump kuma mai ba shawara na kud da kud ya ce shi bai taba yin wata haramtacciyar hulɗa ko hada baki da wata kasar waje ba.
To sai a saurari labaran cika ku. A shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawar da wakilin Umar Faruku yayi Musa yayi da ɗaya daga cikin gwamnonin da suka gana da shugaba Muhammadu Buhari a jiya. Bayan haka za ku ji rahoto akan hangen yadda tattalin arzikin Najeriya zai iya tabuwa in an har an rage wa yawan man da take haka. Muna kuma dauke da rahoto akan kiran da ungiyoyin malamai a Niger suka yi don a sako musu abokanan aikin su da gaggawa. Bayan haka za ku ji shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Haranda ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum ai saurare ga labaran. Jiya Lahadi an ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a hoto karo na farko tun bayan da ya bar Abuja kwanaki 78 da suka gabata zuwa Burtaniya jinya. Hoton na nuna Buhari na murmushi yayin da wato yayin wata liyafa a London tare da wata tawagar gwamnonin jihohin Najeriya. Wani hadimin Buhari Femi Adesina ya saka hotunan a shafin Facebook tare da bayanin wato ganawar ta jiya Lahadi. Kamar yadda gwamnan jihar Imo Rochus Okorocha ya bayyana, gwamna Okorocha wanda kamar wasu gwamnoni a wurin liyafar dan jam'iyyar APC ne ta su Buhari ya rubuta cewa Buhari na cike da annashuwa da natsuwa a yayin tattaunawar ta tsawon sama da sa'a guda. Rashin Buhari a lokaci mai tsawo ya janyo fargaba da tambayoyi a Najeriya. Kuma bayanin da gwamnati kan fitar game da Buhari a loto wato daga loto zuwa loto na gamuwa da shakku. To sai dai mai baiwa shugaba Buhari shawara din Adesina ya ruwaito gwamna Okorocha na cewa sam bai kamata 'yan Najeriya su damu ba, da zarar likitoci sun amince mu Buhari ya dawo zai dawo. Mataimakin shugaban ƙasa Yemi Asibanjo ya ci gaba da jagorancin ƙasar a matsayin muƙaddashi. Da rashin shugaban ƙasar na lokaci mai tsawo ya sa wasu na kokwanto game da dawowarsa ko kuma shin yana da cikakken lafiyar da zai iya gudanar da mulkin. Wani harin kunar bakin wake da ƴan taliban suka kai da mota yayi sanadin mutuwar mutane akalla 35 baya ga wasu da dama da suka jikata a Kabul babban birnin kasar ta Afghanistan. Wani mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida Najib Danish yayin da yake tabbatar da adadin waɗanda abin ya ritsa da su yayi bayanin cewa maharin ya gwabje motarsa da ke shake da bama-bamai a jikin wata mota mai dauke da ma'aikatan gwamnati farar hula a sashin yamma da birnin. Fashewar ta auku ne yayin da motar bus din da ke ratsa wata cunkushasshiyar kasuwa inda ta ritsa da masu kantuna wato saye da sayarwa da kuma masu wucewa. Jami'an asibiti na kyautata zaton adadin waɗanda abin ya ritsa da su zai karu musamman ma waɗanda za su mutu. Wani mai magana da yawun rundunar 'yan sanda ya gaya muryar Amurka cewa waɗanda abin ya ritsa da su akasari ma'aikatan kamfanonin mai ne da na haƙar ma'adinai. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jared Kushner wanda suruki ne ga shugaban Amurka Donald Trump kuma mai bashi shawara na kud da kud ya ce shi fa bai taba yin wata haramtacciyar hulɗa ko hada baki da wata gwamnatin kasar waje ba. Kushna ya fitar da takardar bayanin yau Litini gabanin gurfanarsa gaban kwamitin majalisar dattawa kan harkokin tsaro da kuma wacce zai yi gobe Talata gaban kwamitin majalisar wakilai kan harkokin tsaron a ci gaba da binciken da suke yi kan katsalandan din da Rasha ta yi a zaben Amurka bara. Bayanin da nake gabatarwa zai nuna cewa na hadu da ƴan Rasha watakila sau hudu cikin jerin tarurrukan da na yi da jama'a a dubban lokuta a tsawon lokacin yakin neman zaɓe da kuma lokacin shirin miƙa mulki, kuma babu ɗaya daga cikinsu da ke da nasaba da zaɓe ko kuma muhimmancin da har zai sa a rinƙa tunawa a cewar Kushna. Ya kuma yi bayani game da wasu takaitattun tattaunawar da ya yi da jakadan Rasha a Amurka. Ya ce sun tattauna muhimmancin inganta hulɗa tsakanin Amurka da Rasha. To amma ya ƙaryata rahotannin kafafen yaɗa labarai da ke cewa da shi da jakada Sergey Kislyak sun yi wasu zantattuka ta wayar tarho. Wata ganawar da ta haɗa da wata lauyar ƙasar Rasha ta ja hankalin jama'a sosai, musamman tun bayan da ɗan shugaban ƙasa Eric Trump ya bayyana jerin saƙonnin imel da ke nuna cewa ya nuna sha'awar samun abin da ya yi imanin cewa wasu bayanai ne na taɓargazar Clinton da lauyar Rashar za ta bashi. ‘Yan jam’iyyar Republican a Majalisar Dattawa na shirin sake wani yunƙuri a wannan satin game da aniyarsu ta sake ta soke dokar kiwon lafiya da tsohon shugaba Barack Obama ya kafa. A tsawon watan jiya, Majalisar Dattawan ta gwada wasu ƙudurorin dokar kiwon lafiya biyu wajen neman wadda za ta iya maye ta yanzu da aka fi sani da Obamacare nan take, da kuma wacce za ta maye ta sannu a hankali a cikin tsawon shekaru biyu saboda 'yan majalisar su samu lokacin yin cikakken nazarin yadda za a maye gurbin ta yanzu ɗin cikin tsanaki. Dukkanin ƙudurorin dokar sun gamu da adawa daga 'yan Democrat da kuma su 'yan Republican ta yadda babu ƙudurin da ya yi nisa cikin yunkurin mai da shi doka. Senator John Thune, ɗaya daga cikin 'yan Republican 52 a majalisar mai kujeru 100, ya faɗi jiya Lahadi cewa shugaban masu rinjaye Mitch McConnell zai buɗe babin ƙuri'ar ci gaba da muhawara kan ɗaya daga cikin ƙudurorin da kuma duk wata kuskurimar da ake buƙata. 'Yan sanda a Texas sun ce sun samu gawarwakin mutane 8 da safiyar jiya Lahadi a bayan wata motar trailer a wurin ajiye motocin katafaren kantin na Walmart, inda suka ce mutanen da suka mutu din na cikin sun game da matsaloli da kuma har ma waɗanda suke raye na cikin wani matsanancin hali. Wata kamarar tsaro ta naɗi hoton wasu motoci na zuwa wurin trailer daren jiya Asabar, suna nuna yadda ake jidansu ana tafiya da su wuraren da ba a sani ba.
To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Wasu gwamnoni da kusoshin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya sun ziyarci shugaba Muhammadu Buhari a London don ganin lafiyar shi. Gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufa'i, wanda yana ɗaya daga cikin gwamnonin, ya gaya wa Umar Faruk Musa halin da suka samu shugaban Najeriya ɗin a ciki.
Shugaban ƙasa shi ne ya ce a kira waɗannan gwamnoni, ba mu san dalilan da ya sa ya zaɓe mu ba, ya ce mu zo da shi shugaban jam'iyya. Mun zo na mun tattauna a wata dama. Alhamdulillahi, shugaban ƙasar da muka gani a lafiya ta dawo masa, kuma ƙarfin shi ya dawo, fara dawowa za mu ce, kuma duk maganganun da muka yi ya nuna mata cewa alhamdulillahi addu'o'in talakawa da almajirai da al'umma gaba ɗaya Allah ya fara karɓa, shugaban ƙasa ya samu sauƙi sosai.
Kuma za a iya cewar kun fahimci ya san halin da ƙasar ke ciki da rigingimun da ake yi na tsakanin 'yan siyasa da kuma tsakanin mulki ma kamar majalisa da ɓangaren gwamnati da dai sauran hayaniyar da ake ta cewa dole ya dawo Najeriya kuma a fara yunkurin tsige shi?
Duk ya sani, duk abubuwan da suke faruwa yana ya gaya mana yana bin abubuwan da ke faruwa yana jin rediyo yan ana aiko mishi kullum ana aiko mishi da samari na abubuwan buga a jaridu kuma yana kallon talabijin ya san rigingimin da suke faruwa duka kuma ya ce sun ya tattauna da mataimaki gaban ƙasa wato mukadda shi shugaban ƙasa yana shawarwari abinda ya fi damun shi lokacin da muka yi magana da shi jiya shi ne rashin cigaba da samu wurin gina layin dogo na jirgin ƙasa wato railway wanda aka fara daga Lagos wanda zai bi ta Ibadan zuwa Kano abin ya dame shi kuma abin da ya kawo haka shi ne majalisa har yanzu ba ta bada goyon baya na rantsu kuɗi daga ƙasar China da wasu ƙasashe ba. Wannan abu ya dame shi sosai ya ce yana ji kuma yana fata idan muka koma za mu zauna da shugabanninmu na majalisa a tabbatar an yi waya. Wani duk abubuwan da suke faruwa yana ji har abubuwan da suke faruwa a jihohinmu ya yi magana da mu gwamnonin da suke wurin abubuwan da ya sani din sun ba mu mamaki sosai domin ko ni ana gaya masa. Ba mu san yadda ya ake yake sani ba banda abubuwa da ake karanta a jarida da kafafen watsa labarai amma alhamdulillah ya nuna mana cewa duk abubuwan yana ji kuma yana ba da shawarwari yana kuma magana da shugaban da ke abubuwan da ya kamata su.
Kamar an samu haske ko ranar lokacin da watakila zai dawo Najeriya kuwa?
Mudai abin da muka gani shine karfinsa ya dawo ya samu lafiya sosai mu a ganin mu zai ma iya dawowa yau ko gobe amma ya gaya mana cewa zai yi abin da likitansa ya ce yana jin karfin jikinsa alhamdulillah amma ba zai dawo ba sai likitansa ya tabbatar da cewa ya sai zai iya dawowa.
To shi ma kakakin fadar shugaban kasar ta Najeriya Garba Shehu ya yi wa Umar Faruk Musa din bayani kan muhimmancin wannan ziyarar.
Muhimmancin wannan abu a wannan lokaci shi ne a lokacin da mutane suke ta yaɗa ƙarairayi a kan abin da ba su sani ba wasu ma cewa suke yi a yau fa shugaban ƙasar nan babu shi mu da muke magana a madadin ta ƙarya muke yi kawai muke gaya mutane a babu shi wani kuma yake a ba zai dawo kuma harkar ko siyasar nan kana ganin bai kai da wasu ma suke ɗaukan wasu irin matakai tun kan mutum bai kauce ba ana neman a rabon gadarsa to wannan abu ya zo akan lokacin da yake zai kwantar da mutane hankali sosai wanda yake magana ma cewa wai kwana 90 shi irin wannan inda an san doka an san tsarin mulki na Najeriya ai yanzu da duk shugaban kasa ya miƙa mulki ga mataimakinsa ya ce to ni ga wata larura kamar irin wannan ai tsarin mulki bai mar iyaka ba wani zancen sun su kwana 90 ba shi da ma'ana a tsarin mulki yan irin da duk Allah ya ba shi dama ya ji yana so ya dawo ya dawo ya ci gaba da aikinsa magana da yake nan amma zancen wai wani zai ce zai je ko ya mamaye majalisa ko ya yi zarge-zarge a dama Najeriyar haka ta gada kamar yadda muke faɗa da zimman wasu fattuna ma fa gajiyar shugaban ƙasar ake so har an fara buɗe ofis na campaign ai gani ake yi kamar ma ba zai dawo ƙasar ba to wanda ya shi fara wannan watakila wani yanzu ai watakila wasu kuma yanzu sun fara lissafin irin asarar da suka yi zuwa yanzu ganin cewa mutumin da kake zaton yau babu shi gashi Allah ya nuna maka cewa gashi da ransa da lafiya kamar yadda muke ta jaddadawa shawara ce tsakanin shi da likitocinsa mu abin da muke fata shi ne yayin da ya dawo ba zancen kuma za a je a kwanta a Najeriya ba ya dawo da karfinsa ya ci gaba da aiki in ku bukatar yan Najeriya kenan to ai masa lamu ne a guri tunda bai gashi ido ya nuna gani ya ku gaban kasan da ake cewa ba lafiya gashi da lama garau da shi to ai magana ce ta karamin lokaci in Allah ya yarda.
Malam Garba Shehu kenan babban jami'in hudu jama'a da manema labaru a fadar gwamnati a tattaunawa da nayi da shi a Abuja. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla. Sakamakon zato da ake na za rage wa Najeriya adadin man da take haka a taron da ake gudanarwa na kasashe masu arzikin man fetur a Rasha. Wakilinmu Hassan Maina kaina ya jo mana ra'ayin wasu mutane dangane da yadda idan lamarin ya kasance zai shafi tattalin arzikin Najeriya.
Da farko dai an tsara dagawa Najeriya kafa take fidda gurbataccen mai kasuwar duniya ba tare da wani adadi ba kwatsam sai ga wata sanarwa daga sakatariyar kungiyar kasashe masu arzikin man fetur na duniya wato OPEC take nuna janye wannan mataki ma'ana yanzu za a ke kai dewa Najeriya irin adadin mai da za ta ke fitarwa kasuwannin duniya Alhaji Umaru Dembo tsohon ministan fetur ne a Najeriya
to wannan bai dadi ba ko kadan to amma yanzu kuma a ce za a yi wannan a irin halin da Najeriya ke ci a zo gaskiya ba kyauta ba ya kamata su yi da tijantaka mutum ya fata magana daya sai a kan
farfesa Al-Mustafa Osuji na ganin wannan fa da masakacin Najeriya a ciki
ya zama to ba ku da mutane tsoro masu tuntuba masu zawarci a kodiyaushe to akwai matsala domin ka duba ka gani fa sakataren OPEC din nan Najeriya ne bakin da ne sakataren OPEC ba me Najeriya take sawa wannan rawa take sawa domin dukkan kasa ya samu irin wannan mukamin akwai moriyar da kasa take ci a kan shi to in ya zama to fa abin da kuke ba ku kula da shi ba ba ku san ma yana nan ba ba ku neman shawara shi za ku dinga samun irin wadannan cika
masanin diplomasiya Alhaji Bababa Aba dan masanin fika na ganin duk da babban sakataren kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta duniya wato OPEC dan Najeriya ne amma ba lalle bane ya tsarewa Najeriya wani abu a irin wannan hali da ake ciki
gaskiya samun takardar dan Najeriya ya taimaka amma shi kake ya ba zai hada wannan janyewa din ba in dai sun riga sun dai akan cewa ba zai yi Allah dai ya sa wani abu shi da zuciyar su kafin lokacin amma zai yi ya shi sakatare jiran da zai iya dan saba ce zai iya lodi kamar da ake faɗa shi ma da yake je nema alfarma ba tsakanin da Allah shi kake ba zai hana ba
to sai dai kuma a cewar farfesa Al-Mustafa Osuji duk da in an jima kadan ne za a fara wannan taro har yanzu fa Najeriya bata makara ba
yanzu ai ina ganin abun ma bai faci ba kafin a jefa wannan kuran ya kamata a yanzu ita ma'aikatar kasashen waje da ma'aikatar ita man fetur ta kasa da sauran duk wannan masu hannu wanda suke da hannu a kan wannan abu ya kamata su tashi su san wanda za su yi musu kamun kafa a kai da wanda za su taimaka musu don ya zama to Najeriya ba a rage mata man fetur din da take a kafa domin ka duba ka gani mun ci alaƙa kan wannan man fetur ne to
shi ma tsohon ministan fetur Umaru Dembo ya tabbatar da cewa yanzu haka wakilan Najeriya na can na ta kuskus gabanin a fara wannan taro
su waɗanda suke jirgin Najeriya sun jiya sun fara zazzagawa suna tafo da ɗan sauran ɗan kungiyar don saboda su tausaya kuma su ba mu dama ci gaba a taga mana kafa mu san ƙara yawan man da kuke afkowa.
Kuma duk ƙoƙarin da muka yi don jin ɓangaren wakilan gwamnatin Najeriya abin ya ci tura domin yanzu haka suna halartar wannan taro abin jira a gani shi ne yadda wannan mataki na kungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur zai shafi tattalin arzikin Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon muna cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Kwalkwaliyar daraja shi haushi ɗare ɗam.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Idan har masu sauraro ba ku manta ba, shirin ilimi garkuwar ɗan adam shiri ne da yake bibiya dangane da yadda mahukunta a kowane madafan iko da irin gudunmawar al'umma wajen ganin an inganta ilimi a daukacin ƙasashen Afirka baki ɗaya. Muna maraba da duk wani cigaba ko cikas da kuke samu a yankunanku a ɓangaren ilimi don jawo hankalin mahukunta, kana da neman mafita ta hanyar shawartar masana a fannin. A yau za mu ƙarƙara tattaunawarmu da shugaban makarantar koyon ilimin shari'a da addinin Islama, Aminu Kano School of Legal and Islamic Studies a Turanci, ta tunawa da margayi Malam Aminu Kano, Dr. Garba Shehu.
Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane don an duniya da gobe kiyama. Mu tabbata kowa zan ba shi da ilimi, ba mu dai ga tari ba tai ba da shi da jaki.
Mina raba kayan ba zan tara cin dindin nan ba.
A ƙarshe Dr. bari mu duba wannan tsari wanda yake gwamnatin tarayyar Najeriya tun a lokacin yakin neman zabe sun dauki wannan alƙawari. A hasali ma wayansu jahohi su ma sun bi sahu wajen daukan alƙawarin cewa idan aka zabe su za su ainihin fito da tsari wanda za a ba ma yara abinci a makarantun ne. Me gwamnatin Kano take yi dangane da ganin cewa ta ainihin cika wannan alƙawari na ba ma yara abinci a makaranta?
To a jihar Kano ina son ce wannan ita ce shekara ta 15 da gwamnatin jihar Kano take ciyar da yara, take ba su rigunan makaranta, take ciyar da su abinci ranar Litinin da Talata. Gwamnatin kananan hukumomi su ciyar ranar Laraba da Alhamis, kuma sauran al'umma na kowace local government su kuma su ciyar da ƴaƴansu da suke makaranta ranar Juma'a. Wannan abu kamar inda na faɗa nan da shekara 15 da ta shige abinda gwamnatin jihar take kenan bangaren cewa haka kuma bai ba yara rigunan makaranta shi ma nan duk shekara 15 abinda ake kenan har gobe abu daina ba.
To yanzu a jihar Kano za a ce kenan kowane yaro yakan je makaranta ya ci abinci a makaranta kenan.
To wannan shine abinda ake nan da shekara 15 da ta shige. Abin sha'awa kasancewar Kano ita ce ta farko wajen fito da wannan tsari. Gashi yanzu jahohi da yawa sun dauka inda gwamnatin tarayyar ma tarun guma tana ganin wannan abu ne mai kyau. Abin da yake da akwai shine kudin da ake bukata domin a baiwa yara wato bukatunsu na ilimin da makarantun yafi abin da ake kashewa wajen ciyar da su din. Abin da nake nufi a nan shine yayin da gwamnatin jihar Kano ta gabatar da wannan tsari na ciyar da yara da kuma ba su rigunan makaranta, sai ya sa kusan ɗaliban da suke zuwa makaranta yi ninka a kowace makaranta. Wannan ya janyo ɗaukan malamai sosai da sosai, ya janyo gina waɗansu makarantun wanda zan ce an gina su babu adadi, sannan kuma ya janyo wato masu gamawa da samun musu kuma yadda za su ci gaba da karamar secondary har zuwa babbar secondary. So wannan abu ne zan ce a jihar Kano ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyi da suka yi maganin wato matsalolin ilimi wajen shiga makaranta musamman na ‘ya’ya mata. Wato ‘ya’ya mata kamar da aka sani bisa ga tsarinmu na al'ada, don ba zan ce addini ba, wato ba a son kai yara makaranta da wuri shekarunsu na lokacin da suke kamar inda ake kai yara maza. Haka kuma suna cikin yi din ma sai a cire su a yi musu aure, ba a bari dai su gama kamar inda ya kamata. To kasancewar wannan an fito da wannan tsari na abinci da uniform, waɗansu ma akwai rashi ya sa ba za su iya barin ‘ya’yan nasu su je makaranta ba. To alhamdulillah wannan tsari da gwamnati ta zo da shi ya sa bukatu yanzu na iyaye sun fahimci muhimmancin zuwa makaranta, sun fahimci muhimmancin barinsu su gama har ma kuma su ci gaba da karatu. Wato wannan tsari yanzu ya kai har ma an ƙara yin manya-manyan makarantu. To tertiary institutions nake nufi, kasancewar an sami primary schools kamar misali guda 5,000, to zaka ga ana bukatar secondary school kamar 3,000, ana bukatar kuma tertiary institutions ma number din su ya karu domin a sami abin da yake cewa transition mai kyau. To na tabbata wannan ba karamar hikima bace, shi ma yana ɗaya daga cikin tsarin da Kano ta zo da shi wanda yake yanzu ya nemi ya zama na ƙasa ga baki ɗaya.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna miƙa godiya ta musamman ga babban bakon namu, Dr. Garba Shehu, da ya samu damar bayyana mu al'umma matakai da gwamnati ke ɗauka don ganin an inganta ilimi a ɗaukacin jihar Kano. Abu na gaba shine al'umma su ma sai su yunƙura su ba da tasu gudunmawa wajen a gudu tare a tsira tare. Muna miƙa godiya ta musamman ga sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin hayyakan malu ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku kamar kullum, Yusuf Aliyu Harade, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku zama lafiya.
A maza da mata don wajen miƙewa, kai ƙoƙarin neman sani don kanka.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Isuhun Dilafaki. Yace hakika mun ji dadin ganawar da gwamnonin APC suka yi da shugaba Muhammadu Buhari jiya a birnin London. Muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana, amen. Shi kuma Muhammad Salihu ƙauran namo da zamfara cewa yayi umarnin da babban hafsan sojin Najeriya General Tukur Yusuf Buru tai ya baiwa dakaran sojin kasar na kamo jagoran kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau cikin kwanaki 40 yayi daidai. Muna addu'ar Allah ya baiwa dakaran nasarar cika wannan umarnin. Wasika ta gaba kuma cewa tayi Assalamu alaikum VOA Hausa. Harin kunar bakin wake da aka kai a ɗaya daga cikin sansanonin ƴan gudun hijira da ke jiha Borno abin ta da hankali ne da takeici da Allah wadai. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i na harin kunar bakin wake a jiha Borno, ya kuma ba mu dawwamamman zaman lafiya a jihar da ma ƙasar Najeriya, amen. Sako daga Ahmadu Abacha Macina Yobe. Daga nan kuma sai wasika mai cewa fatan alkhairi gare ku VOA Hausa. Ku ba mu dama mu jinjinawa jami'an tsaron mu na jihar Kano ganin yadda suka binciko gungun mafakar ƴan ta'adda a jihar. Fatan mu shine Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu, da fatan gwamnati za ta dau mataki akai. Sako daga Aminu Kano mai da garko da mantara dan Mu'azu baban Khalifa. Wasika ta ƙarshe ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Yace muna kira ga hukumomin da alhakin kula da wutar lantarki mu yara ta gare su da su taimaka su gyara mana wutar lantarkin, don mun dauki kwanaki masu tsawo ba tare da ganin hasken wutar lantarki a garin mu na Rijau ba. Da fatan sun ji kuma za su share mana hawaye.
To kafin mu karkare ga Ibrahim Ka Almasi Garba da takaitaccen labarai.
To a takaice, jiya Lahadi an ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a hoto karo na farko tun bayan da ya bar Abuja kwanaki 78 da suka gabata zuwa jinya a Burtaniya. Hoton na nuna Buhari na murmushi a yayin wata liyafa a London tare da wata tawagar gwamnonin jihohin Najeriya. Wani hadimin Buhari, Femi Adesina, ya saka hotunan a shafin Facebook tare da bayanin ganawar jiya Lahadi, kamar yadda gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha ya bayyana. Wani harin kunar bakin waken da 'yan taliban suka kai da mota ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 35 baya ga wasu da dama da suka jikata a Kabul, babban birnin kasar ta Afghanistan. Wani mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida Najib Danish, yayin da yake tabbatar da adadin waɗanda abin ya ritsa da su, ya kuma yi bayanin cewa maharin ya gwabji motarsa da ke shaƙi da bama-bamai a jikin wata mota mai ɗauke da ma'aikatan gwamnati fararen hula a sashen yamma na birnin. Fashewar ta auku ne yayin da motar bus ɗin da ke ratsa wata cinkushasshiyar kasuwa, inda ta ritsa da wasu kantuna da masu wucewa a cewar wasu ganau. Jared Kushner, wanda surki ne ga shugaban Amurka Donald Trump kuma mai bashi shawara na kud da kud, ya ce shi fa bai taɓa yin wata haramtacciyar hulɗa ko haɗa baki da wata gwamnatin ƙasar waje ba. Kushner ya fitar da takardar bayani yau ɗin nan Litinin a gabanin gurfanar gaban wani kwamitin Majalisar Dattawa kan harkokin tsaro, da kuma wacce zai yi gobe Talata a gaban kwamitin Majalisar Wakilai game da tsaron haƙila yau. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawa na shirin sake wani yunƙuri a wannan satin game da aniyarsu ta soke dokar kiwon lafiya da tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ya kafa.
To masu sauraron mu, anan kuma zamu da sa'aya, sai kuma can anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Saida Hamdun wadda ta bada umarni kuma ta hada shirin, da kuma injiniyan mu na yau Linus, ni Nazirar Ahmad Hausawa nake cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.